Sashen Hausa na murya Amurka ke muku magana daga Washington DC a kan mita 25 31 41 60. A Niger kuma ana kama mu a tashar mu tafi Afrika dake yammai kan mita 200.5 a zangon FM a gidajen radio masu zaman kansu na amfani Far'a Nomad Sarauniya da Laldaniya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi, yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a viahausa.com ko ku sashenhausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da saduranmu da ku da wannan shiri na yanzu. Abdul Aziz Adili tore ne tare da Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC. Muke sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan daren. Shirin namu na yanzu za ku ji cewa dan takarar shugabancin kasar Najeriya karkashin jam'iyyar adawa ta PDP Atiku Abubakar ya kaddamar da yakin neman zaben sa. Haka kuma muna tafe da hira da muka yi tare da babban sakrataren gamayar kungiyar masu sarrafa kayan amfanin gona, wato Dr. Bello Nuhu Dogon Daji.
A Najeriya akwai abubuwa da yawa wanda za a iya shigowa da su a kasashen duniya, har da aka ce ma a America, saboda America tana da babbar kasuwa. Mu kuma kungiyarmu kungiya ce wadda ke akan sarrafa abubuwan gona, akan yin kasuwanci akan su, sannan akan tallasu a duniya.
Shin me za ku ce dangane da rahotanni da ke cewa an samu wani Buhari na bogi da kuma martanin da shi Buhari ya mayar? Lambar da za a iya kira ita ce 1-202-205-6555. Amma da farko bari mu fara da kanun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya bugi kirji akan dangantaka mai karfi da yake da ita da shugaban China Xi Jinping. Yana mai ayyana cewa sabuwar yarjejeniyar cinikayya tsakanin Amurka da China za ta ba Amurkawa manoma damar saida kayayyakin su ba tare da bata lokaci ba ga China. Kasuwar hannayen jari a nahiyar Asia da Turai sun haura sosai bayan da Trump da Xi, shugabannin kasashen duniya biyu da suka fi karfin tattalin arziki, suka amince ranar Asabar a Argentina akan jingina batun sa haraji akan kayayyakin da kasashen biyu ke saidawa juna nan da kwanaki 90, a yayin da za su yi shawarwari akan cikakkiyar yarjejeniyar cinikayya. Ganawar da na yi a Argentina da shugaba Xi na China muhimmiya ce, abinda Trump ya rubuta kenan a shafinsa na Twitter. Ya kara da cewa dangantakar Amurka da China ta sami gagarumin ci gaba, abubuwa masu kyau za su faru. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kashedi cewa duniya na fuskantar babban kalubale game da sauyin yanayi. Da yake jawabi yau Litinin lokacin da ake bude taron kolin sauyin yanayi na sati biyu a Poland, Guterres ya ce wannan shine taro mafi muhimmanci akan canjin yanayi tun bayan da aka rattaba hannu a yarjejeniyar Paris a shekarar 2015. Ya yi kira ga kusan kasashe 200 da aka wakiltar a birnin Katowice da ke kasar Poland akan su dauke batun da muhimmanci, su kuma kudiri aniyar daukar matakan da aka amince da su a Paris a shekarar 2015. Waɗanda suka sanya hannu a muhimmiyar yarjejeniyar ta Paris a shekarar 2015 sun yi alkawarin rage yawan gurbatacciyar iska, su kuma takaita yawaitar ayyukan da ke ƙara yanayin zafi a duniya zuwa ƙasa da Celsius 2 a matakin auni nan da shekarar 2030. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za a kai gawar tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush a wani bangaren ginin Majalisar Dokokin Kasar, yayin da Amurkawa ke karrama shugaban Amurka na 41. za a bude wa masu fada aji da sauran jama'a ginin majalisar da ake kira Capital Rotunda da Turanci domin yi shikarramawar karshe ranar Laraba da safi, kuma za a bar baki su ga akwatin gawarsa. Tsohon shugaban ya rasu a jihar Texas, asalin jiharsa, ranar Juma'a da yamma, yana da shekaru 94 da haihuwa bayan ya kwashe shekaru masu yawa yana fama da rashin lafiya. Bush da ya yi wa'adi daya akan mulki a fadar White House daga shekara 1989 zuwa shekara 1993, za a yi mishi taron makoki ranar Laraba a majami'ar kasar da ke birnin Washington, sannan abin ne shi ranar Alhamis a ɗakin ajiye littattafai da karatunsa da ke jihar Texas. Fadar White House ta sanar da cewa shugaba Donald Trump zai halarci taron. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce bai mutu ba, kuma ba wani ɗan Sudan mai kama da shi da ya maye gurbinsa. Jiya Lahadi, shugaban ya ƙaryata jita-jitar da ake yadawa a yanar gizo a lokacin da ya gana da 'yan Najeriya masu zama a ƙasar Poland, inda yake halartar taron ƙolin COP24 na Majalisar Ɗinkin Duniya game da canjin yanayi a birnin Katowice.
Amina Buhari auna kenan. Labarin duniya ka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To madal, yanzu sai rahotanni, kuma za mu fara ne da rahoto daga jihar Sokoto, Najeriya, inda dan takarar shugabancin ƙasar Najeriya Atiku Abubakar ya kaddamar da yakin neman zabensa. Wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyinna gare ka.
An ce mana
dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP kenan, kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar yake bayyana gamsuwa da rubun dubatar jama'a da suka tarbe shi sa'ad da yake kaddamar da gangamin yakin neman zaben sa ne yankin arewa maso yamma a birnin Sokoto. Atiku Abubakar dai ya maida alƙiblar yakin neman zaben sa ne akan magance matsalar tsaro da tawayar tattalin arziki da ya addabi jama'a musamman matasa.
Abinda ke gabanmu shine tsakanin kauda talauci da rashin zaman lafiya da rashin aikin yi da kuma kantan da APC suka kawo mana na rashin zaman lafiya na talauci da kuma rashin haɗa kai.
Tsohon gwamnan jihar Sokoto a Tahiru Dalhatu Bafarawa ya bayyana arewa maso yamma a zaman muhimmin yankin da kan iya sauya alƙiblar siyasar Najeriya kamar yadda ya sha faruwa a can baya. Shi kuwa tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso a cikin 'yan daƙiƙu ya dunkule manufofin Atiku Abubakar idan 'yan Najeriya suka zaɓe shi.
Atiku shine maganin yunwa, maganin sata al'umma, maganin rashin aiki. Atiku shi zai inganta ilimi, ya inganta noma, a yi hanyoyi, a yi asibitoci.
Mai masaukin baki kuma gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal shi ko shagube yayi akan 'yan siyasar da ya ce suna da'awar suke da Sokoto.
Masu zuwa suna ba da labarin ƙarya, suna cewa wai sai su tarin Sokoto sun ce a'a. Sokoto ta Sokotawa ce.
Sauran masu jawabi a wajen gangamin da suka hada da tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan da mataimakinsa na Madi Sambo da shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da na majalisar wakilai Yakubu Dogara da ma wasu da dama duk sun soki lamirin gwamnati mai ci yanzu ta shugaba Buhari akan abin da suka kira kasawa musamman a bangaren tabarbarewar tsaro da tattalin arziki wanda suka ce ya kara jefa 'yan Najeriya a cikin ukuba. Akan haka ne na tuntubi sakataren watsa labarai na jam'iyyar APC a jihar Sokoto Sambo Bello Dan Chadi domin jin martaninsa akan kalaman.
Duk abin da kasan take ciki, abin da kowa ya sani na musabbabi ne daga jam'iyyar PDP, sannan kuma duk dan adam ya san gyara ya hiban na wuya. Don haka mu cikin gyara muke, kuma mu abuta hankali sun san cewa ana nan ana kokarin gyarawa. Wani lokaci ka san ana tunka kuma suna walwala.
Gangamin taron ya barke da sowa sa'ad da Atiku Abubakar ya bayyana cewa shi da asalin jihar Sokoto ne daga Wurno, Kana kuma nan take juye jawabin nasa zuwa harshen Fulatanci. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Talaka kamar kuka a kuri'ar kaincinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Talaka kamar kuka kuri'ar kaincinka.
To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin daga jihar Sokoto. Kayayyakin amfanin gona na Najeriya kayayyaki ne da ake buƙatar su a kasuwannin ƙasashen ƙetare ciki har da na Amurka. A wata hira da muka yi da Dr. Bello Nuhu Dogon Daji ya faɗa min cewa kayayyakin Najeriya na da farin jini kamar yadda ya fara min bayanin cewa.
To makasudi dai shine na taho nan wajen wani taro wanda kuma da shi ma yana akan harkokin noma ne, akan abubuwan noma da muke yi ana sarrafawa ana shigowa da su a nan kasashen duniya. So bayan an gama wannan taron ne sai nace in zo in kawo ziyara saboda in gaya ma duniya abubuwan da mu muke yi.
So Dr. Bello mi har a wannan taron da kuka je?
Well a Najeriya akwai abubuwa da yawa wanda za a iya shigowa da su a kasashen duniya har da aka ce ma America saboda America tana da babbar kasuwa. Mu kuma kungiyarmu kungiya ce wadda ke akan sarrafa abubuwan gona, akan yin kasuwanci akan su, sannan akan tallasu a duniya. Wadda ake ce ma Federation of Agricultural Commodity Association of Nigeria, wato FACAN. Wato kungiya ce wadda ta hada kungiyoyin masana'antu, manoma da masana'antu na kowane fanni da ka sani na gona. A me nake nufi? Kamar a ce kungiyar koko, kungiyar masu yin masara, kungiyar shinkafa, kungiyar alkama, kungiyar turmeric, kungiyar jinja, kungiyar dogon yaro, kungiyar shi abin man kade da sauran abubuwa da su gyada da su manja da sauransu duka dai ga sunan. Muna da kungiyoyi masu yawa wanda sun fi wajen kusan 45 duka a ƙarƙashinmu. So waɗannan abubuwan kowanensu aka kai shi a kowace kasuwa ta duniya za ka samu hasaya. So kuma mutane suna ta ƙoƙari irin nasu da manoman da masu sarrafawa da masu kasuwanci dukkan mutanenmu ne.
A yanzu haka akwai tallafi da kuke samu daga gwamnatin Najeriya?
Well to ai maganar tallafi wani abu ne can daban. Kaga gwamnati ta fito da wani abu da ake ce ma anko borrowing, wato a baka kuɗi ka je ka yi noma ka sarrafa ka zo ka biya bashin da aka baka. Sannan ana kawo taki a wasu lokuta, ana kawo magunguna a wasu lokuta, ana kawo sauwa kuma ana taimaka ma manoma a wannan fanni. Amma ta wacce hanya shine tambaya, shin manoman suna samu ko ba su samu? Sannan masu sarrafawa suna samu abubuwan da ake sarrafawa ko ba su samu? Sannan masu kasuwanci suna yin kasuwanci yadda ya kamata, suna bin ka'idodin da kasashen duniya suke bukata? Shine muke magana.
To yanzu haka da ka zo a nan birnin Washington DC a wannan ziyara, me abun al'ajabi da ka gani?
Wai abun al'ajabi shine ko ina ana neman kaya irin na Najeriya. Sannan zagayawa da muka yi kasuwa, duk abubuwan da muka je muka duba muka gani ko ina za ka ga abubuwan nan namu ne waɗanda muke tu'ammali da su yau da gobe, waɗanda muke sarrafawa.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin tuma amin amin.
To madalla kamar yadda kuka je a farkon shirin, shin me za ku ce dangane da rahotanni da ke cewa an samu ni Buhari na bogi da kuma martani da shi Buhari ya mayar? Kafin mu bude layukan mu, mu shakata da wannan waka.
Darago daraga masu wuyan zama kai wani gonga ko darago ta sharu an zahin manza mola wada ta sai wada ko janni Allah wada darago Allah wada ku mun da duro da ngai ye ya ba shi ko wa ya ta mu ya ya ma ta da kai sho jaudi ha ai mai jaudi ha sama da amano ri wa hefa kasiya kuma na du haru da bai shi haru na nami do kumana duharuna baifini azuli karkon sibariki kuriya kama
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Salamu alaikum, wani akan layi?
Salamu alaikum, bai magana Sunusi Najeriya da kama da Allah.
Wa alaikum salam Sunusi.
To ba mamaki mu yan Najeriya da muka samu baharin daga Sudan, ai in kai mamaki bahar damun mutane sun ce ya mutu, kuma sai gashi bawan Allah nan kwanan bai kare ba. Mu abun bai ba mu mamaki ba.
To mun gode Malam Sanusi.
Yawa a tailaca.
To muna godiya. Daga Sanusi sai mu leƙa zuwa Zamfara. Wane daga Zamfara? Assalamu alaikum.
Sanusi Ma'azu daga jihar Zamfara, Nasarawa Burkundu.
Oke Malam Sanusi, muna shinka. Me zaka ce akan wannan lamari?
To wanga magana da ake cewa wai Buharin bugi, mu mun yadda ko na bugin namu dai yayi muna.
To
fatan mu dai Allah ya kara kama miki akan wannan al'amari, kuma ya cigaba da taimaka maka talaka kamar yadda ya saba.
Kenan kai baka amince cewa ba Buhari wanda ake cewa yanzu na bogi ne, baka amince ba?
A ina ni ba amince ba, ai ita ne kamar ka dota. Ai da ma halin shi ne, kuma kaga ai yayi daidai da shi, don haka ai mun yadda da cewa ba na bugi.
To mun gode kwarai. Daga Zamfara bari mu leka a Kaduna. Wane ne Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Musa, gare ka.
Wannan fa shine ake cewa abin dariya, wai yaro ya tsinci hakori.
Ikon Allah.
Ai duk wannan labari ne da ake magana, wai Buhari wai na buji ko kuma wani Buhari. Wannan Buhari dai da muka sani Buhari ne na gaskiya. Kuma su mutane dai ya kamata zai ji tsoron Allah, irin wayannan abubuwan da mutane suke faɗa su yaɗa jita-jita, ko ya ce yaɗa abubuwan da ba shi ke nan ba, duk ba shi ba ne. Shi da Buhari nan dai Allah yana san shi, kuma shugaban ƙasa ne dai Allah ya riga ya bashi. Kuma duk abin mutum dai ba zai taɓa sauka ba in ba Allah ya kai mu lokacin da ya kai ya adadin mulkin shi ba. Kuma muna fatan Allah subhanahu wataala ya ƙara wa Muhammadu Buhari lafiya, kuma Allah ya kai mu wannan lokacin da za mu ƙara dangwala mai ƙwari'a. Musallaba da Buharin gaskiya ne, a tashi lafiya Alhaji Musa Garo, na gode.
To mun gode. Da Kaduna bari mu leƙa Taraba. Wane daga Taraba?
Salamu alaikum. Kaji Haruna Madaji zan tayi yake magana.
Wa alaikum salam. Ba mu albarkacin bakin ka akan wannan tambaya da muka yi.
Eh to wannan kamin ne na NDD kurin sa ne za su yi magana, shi yasa suke magana mu yarin bogi. Ko na bogi ne muna so. Ko na bogi muke so. Domin ku ba su da na kurin ne wanda Allah na bogi.
To mun gode. Daga Taraba bar mu leƙa Bauchi. Wane daga Bauchi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Eh sunana Ayuba Garba, Imam daga kashin Madaki a jihar Bauchi.
Okay, muna shinka.
To ra'ayina dai har ga Allah mu mun tabbatar shugaban kasa Muhammadu Buhari shine, kuma shine yake raye, shine yake mulki yanzu a Najeriya. Duk wanda yake tantama ya daina shine, muna fata Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana mai albarka. Ya ci gaba da mana ayyuka a ƙasanmu. Na gode mai magana Ayuba Garba, Imam Katin Madaki a jihar Bauchi.
To daga Bauchi bari mu leƙa Jos. Wane daga Jos?
Kuna magana da Alhaji Babaji mai Gwanjo Jos Lato Kandahar.
Okay, to mana ka ba mu albarkacin bakinka.
To wannan magana da suke yi rashin tausiri ne a gare su. Allah ya riga ya zaɓi wannan mutumin, kuma ba inda za shi, sai dai su haƙuri, ciwon ido sai dai haƙuri. Albarka ƙudura Allah sai ya dan sake shugabancin Najeriya, zuwa sai ya ɗaure mana wannan bala'in. Da su ake haɗa baki ake mai sharri, kuma muna nan da su, in Allah da sai ya mana maganin su. An taɓa wani ƙudurin, tun da Michael Jensen ma da ije ƙudurin Allah mai da jibiri, wannan tana bil adama a mai sharri. Sun samar ban ma Kaduna, Allah bai ɗauki ransa ba. Komai daga Allah sai dai su haƙuri. Mai magana Alhaji Babaji Jesulato Kandahar, Allah sai ya mana maganin su, duk sai ya ɗaure ɓarayin Najeriya in Allah ya yarda, kuma Allah ya ƙara man lafiya.
To mun
ai ga na bugin ya je kusan kwata yau an gani.
To mun gode daga Jos, bari mu leƙa kebi.
Umar ne da kebi a wanda kuma shanga.
Okay, salamu alaikum.
Ina kira ku ne daga nan karamin hukumar shanga.
Muna shin ka?
Yawwa, ina na Umaru, an samu kira na da Umaru mai sai. Yawwa, wannan abun magana da su cewa ko Buhari ne ko Buhari abun ga wannan siyasar da su ya riga ya zama da su. In Buhari ne mun tabbatar da cewa shi Buhari ne, amma in siyasa za su nemo wani hanya mun ba wannan ba.
To mun gode da kebe mun rika Nasarawa, wani daga Nasarawa.
To assalamu alaikum, kuna tare da Garba Sale likitan radio daga garin Agwabun Domin jihar Nasarawa.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
To alhamdulillah. To madalla. To gaskiya wannan kasan demokradiyyar Najeriya ba abinda ba za ka ji ba. Wannan abu dai sai mu dauke shi kamar tatsuniya. Domin Buhari da aka sani nan dai shi din ne, kuma shi ne Buhari. Saboda haka duk wani abin da ake nufi dai ba za mu ce komai ba. Mu dai fatan mu dan Allah ya Najeriya a haɗa kai a zauna tare, a yi siyasa mai amfani, kuma a dawa a yi mai amfani wanda za a gina al'umma, a gina ƙasa. Na fatan kenan.
To mun gode dan gaskiya, bari mu leƙa Taraba. Wani daga Taraba?
Bashiru baba ne daga jihar Taraba.
Assalamu alaikum Malam Bashir.
Ban faɗa na ra'ayin shi ne, kamar yadda ake rubuta riƙe cewa bawan Allah na ya mutu, ba wanda ya kai shi wannan matakin sai Allah. Kuma fatan mu shi ne Allah ya ba shi ikon aiwatar da mulkinsa na gaba. Muna masa fatan alkhairi, sa shi lafiya.
Mun gode daga Taraba, mu leƙa Niger State. Wani daga Niger?
Mahmuda ne daga Niger, Lafai local government.
To assalamu alaikum.
Wannan magana da Aminu alaikum salamu. Wannan magana da ke cewa Buhari na bogi ne kawai, jin zahi ne da daukaka da Allah ya bashi, sai sun ya suke faɗa haka. Dan haka mu da muna tare da Buhari insha Allah. Alo?
To muna shinka.
Eh nace insha Allah mu da muna tare da Buhari, kuma Allah da shine shugaban kasarmu na gaba. Wannan bakin ciki ne na NPDP ne kawai.
To mun gode.
Allah ya bashi lahiya, Allah shi kar dauka kashi. Nagode kwarai.
Daga nan jabru mu leka Taraba.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Yawwa. Na magana da Musa Iwa ne daga jihar Taraba, karama Umar Dukula.
Wa alaikum salam.
Yo magana cewa wai a ce wani Buhari ne aka samu daga Sudan. Su wannan sai ne ma in ka ji ma zance ma irin nan dai. Ko ɗan shirin fim ne dai, ba za a shirya fim ba a fim a wai an samu wani mutum mai kama da wani mutum a Najeriya a ce da wai wai an sabo shi daga Sudan, wani sanin shugaban ƙasa. Ba shirin fim ba wai abun da za a ce na gaske. Magana ne kawai irin na ɗan shirin ne dai kawai, su ci gaba da adawansu na banza da wuri kawai, ba abin da za su yi. A tashi lafiya.
To mun gode ga duk waɗanda suka kira yanzu. Sai mu ce sauraron madalla. To yanzu masu sauraron mu sai mu je zuwa gaba shirin mu na wasanni a takaice daga Najeriya.
Wasanni a takaice.
manyan hamshakan attajiran nahiyar Afirka biyu Aliko Dangote da Abdulsamad Rabiu sun yi alƙawarin bada tukuicin zunzurutun kuɗi dalar Amurka har 700,000 ga kungiyar ƙwallon Najeriya mata da suka lashe gasar cin kofin nahiyar Afirka da aka kammala ranar Asabar da ta gabata a ƙasar Ghana. Yan Super Falcons din na Najeriya sun doke takwarorin su bayana bayana na kasar Afirka ta kudu da ci 4-3 a bugun penalty a wasan karshe ta gasar, wanda ya sa Najeriya ƙara kafa tarihin mamaye lashe kofin, wanda ya bada jumlar lashe shi har sau 9 da ta yi daga cikin gasanni 11 da aka fafata. A wata sanarwa, hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya ta ce Dangote ya yi alƙawarin baiwa 'yan wasan kyautar dala 138,000 daidai da naira miliyan 50, yayin da shi kuma Rabiu ya yi musu alƙawarin nashi kyautar na dala 69,000 wanda ya yi daidai da naira miliyan 25. Kasar Kamaru ta maida martani akan karbe mata damar karbar bakuncin gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekarar baɗi ta 2019. Ministan watsa labaran kasar ta Kamaru Isa Chiroma Bakare ya bayyana wannan matakin na hukumar CAF a matsayin rashin adalci, yana mai cewa lamarin ya so saran gwamnatin kasar matuƙa. A ranar Juma'ar da ta gabata ne hukumar ta CAF a wajen wani taron ta a kasar Ghana ta bayyana janyewarta daga tsarin baiwa kasar ta Kamaru damar karbar bakuncin gasar saboda abin da ta kira tafiyar hawainiya a shirye-shiryen gudanar da gasar da aka tsara somawa a watan Yuni. A wani labarin kuma, an fitar da kasar Saliyo daga wasannin neman gurbi na gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2019 saboda katsalandan da gwamnatin kasar take yi ga lamuran hukumar ƙwallon kasar. Hakan ya nuna cewa kasashen Kenya da Ghana kai tsaye sun sami cancantar shiga gasar daga rukunin F. Wata sanarwa da hukumar ta CAF ta fitar a yau Litinin ta ce an soke dukkanin wasannin neman gurbi da kasar ta buga ya zuwa yanzu. A Turai kuma, kungiyar ƙwallon kafar Southampton ta kasar Ingila ta sallami kocin ta Mark Hughes bayan watanni 8 da soma aikinsa. Kungiyar ta Southampton da wadda ta yi kunnin doki da Manchester United a wasan Premier a ranar Asabar da ta gabata, yanzu haka tana ta 18 ne a teburin gasar ta Premier. Mataimakin kocin Kevin Davis shine zai ci gaba da jan ragamar horar da 'yan wasan kungiyar a daidai lokacin da take farautar wanda zai maye gurbin kocin. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To madalla, yanzu kuma ga labarin duniya a takaice.
Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya bayi kirji akan dangantaka mai ƙarfi da yake da ita da shugaban China Xi Jinping, yana mai ayyana cewa sabuwar yarjejeniyar cinikayya tsakanin Amurka da China za ta ba Amurkawa manoma damar saida kayayyakinsu ba tare da ɓata lokaci ba ga China. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kashedi cewa duniya na fuskantar babban ƙalubale game da sauyin yanayi. Za a kai gawar tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush a wani ɓangaren ginin Majalisar Dokokin ƙasar yayin da Amurkawa ke karrama shugaban Amurka na 41. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce bai mutu ba, kuma ba wani ɗan Sudan mai kama da shi da ya maye gurbinsa. Jiya Lahadi, shugaban ya ƙaryata jita-jitar da ake yaɗawa a yanar gizo a lokacin da ya gana da 'yan Najeriya masu zama a ƙasar Poland, inda yake halartar taron ƙolin COP24 na Majalisar Ɗinkin Duniya game da canjin yanayi a birnin Katowice. Ni ne da gaske, ina tabbatar maku abinda shugaba Buhari ya faɗa wa taron 'yan Najeriya kenan.
Da haka muka zo ƙarshen shirin na yanzu, sai kuma gobe da safin Allah ya kai mu da ƙarfe 6 na asuba. Yanzu a madadin Amina Buhari Aunar ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, sai injiniyan namu Zubair, ni ne naku Abdul Aziz Adili Toro ke cewa mu kwana lafiya daga birnin Washington DC.